天涯探险，走到海南美国。
Dara shin dai akan bar arha jama'a assalamu alaikum sallu garba ne daga murar amurka a nan birnin Washington DC ke gabatar muku da shirin a kokarin da na inganta tattalin arzikin kasa gwamnatin Najeriya ta hana shigo da wasu abubuwa 41 daga kasashen waje wajen hakan ta kuma fito da wannan shiri na musayar kuɗi tsakaninta da kasar China shin yaya ɗan kasuwa da sauran masu ruwa da tsaki a harkokin tattalin arziki ke ganin wannan manufofin gwamnati wakilin murar Amurka da ke Kano Mamuri Ibrahim Kwari ya yi fira da wani hamshagin ɗan kasuwa wanda kuma yake da masana'antu a kan manufofin gwamnatin da ƙoƙarin inganta tattalin arziki Mahmud Filigarika
Allah bai alaji da amin dangana ku kwanakin ba sun ma shigowar wannan gwamnati ta saka wani tsari ko manufa da suke kira policy cewa an hana shigowar da wasu nau'ikan kayayyaki ko ababe daga kasashen waje wanda adadin su ya kai 41 gwamnatin ta dada yin wani tsari na yarjejeniya da kasar China abin da suke kira currency swap to ana ganin kamar shi wannan currency swap yana da alaka da wancan policy na hana shigo da kayayyaki musamman masu wancan hana shigo da kayayyaki na an dade ana ta muhawara akan cewa wannan tsari gwamnati ta yi kafin ta hana da sauransu suna cewa abu ne mai kyau don a karfafa gwiwar yan cikin gida da sauransu ko tun da kuna harkan nan ta sha'an tattalin arziki da kasuwanci da cinikayya shekara da shekaru yaya kuka kalli wannan batu
assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh idan ka duba tun daga farko da gwamnati ta ware waɗansu kayayyaki ta ce ba za a shigo da su ba wannan ka duba kawai a zuciyarka za ka ce a tsari na tattalin arziki za ka ce eh yana da kyau to amma kafin ka hana shigo da waɗansu kayayyaki sai ka yi gagarumin shiri ka tabbatar cewa ka ƙarfafa gwiwar 'yan kasuwa ka tallafa musu sun kafa masana'antu waɗanda za su iya sarrafa kayayyakin da dama ake shigowa da su misali yanzu ka hana shigo da kayayyakin sawa ko yadiddika a yanzu Kano in ka duba wacce masana'anta ce ko kuma masana'antu nawa ne suke sarrafa yadiddika duk sun durƙushe kuma abin da ya durƙusar da su waɗansu abubuwa ne da gwamnatin tarayya ta yi ya durkusar da su misali wajen canje tsarin canji na kudin kasar waje misali dala misali kai ne kana kawo kaya a dala kowace dala daya tana tasan maka a naira 160 ko naira 170 an wayi gari wannan kaya da zaka kawo sai ka cire naira 362 kafin ka kawo wannan kaya da kake ka a wancan tsari saboda haka in ka kawo kayan nan ba wanda zai saya in ka sarrafa shi ba wanda zai sarrafa zai saya sannan harka ta wuta harka ta abin da ake kira custom duty akan wannan kaya da zaka kawo saboda haka sai ko gwammace gara ka je ka so wannan kayan ya fi arha saboda su waɗannan kasashe da kake sowa daga wajen su su komai nasu yana aiki ruwa gashi nan wuta ga ta nan a rahusa ne kyau ga ma'aikata nan waɗanda suna cin abinci sun koshi za su iya tsayawa su yi aiki da ƙarfinsu su maka awa 12 suna aiki babu gazawa saboda sun koshi ba wani fitina ta misali wani ya zo ko amroba ko dan fashi ya zo ya same ka ya kwace maka kudinka ko kwace maka dukiyarka duk waɗannan abubuwan babu su saboda haka suna sarrafa kaya cikin lumana saboda haka in ka je ka so za ka ga cewa gara kai ka sowo su daga kasar waje ka kawo su za ka fice riba kuma ya mun duk wani dan kasuwa riba yake nema saboda haka a nan kafin gwamnati ta dakatar da kawo waɗansu kayayyaki sai ta tabbatar 'yan kasa sun gamsu da tsari wannan ka cewa mutum ma ya je so kaya daga China ba zai so ba in kace zo ce so kaya daga India ba zai je saboda bata lokaci ne zai biya kudin jirgi zai biya kudin hotel ga kudin da zai biya a dauko kayan nan a saka shi a jirgin ruwa sai yayi wajen wata uku sannan ya zo ya biya charge na masu clearing ya biya yan custom kai anan shi anan ya riga ya sarrafa kayan nan ya sai da su to amma gwamnati ba ta yi haka ba
da haka kenan wannan tsari ba zai tasiri ba ga hadarin cinikayyar
ba zai tasiri ba duk in ka duba yanzu kasuwannin mu duk kayayyakin kasashen waje ne saboda ba za mu iya sarrafa su anan ba sai an tarbiyyatar da mu sai an karfafa mutane ɗan kasuwa cewa ga yadda ake yin abu kaza ga yadda ake abun kaza yanzu ta duba ma ɗinka kayayyaki duk zuwa muke muna so tsummo kara na yara na jarirai bayan muna da teloli da za su iya yin wannan to idan ka je ka so yadi daga kasar waje ka zo ka ba wa tela tela ba wutar da zai amfani da ita ba zai iya ma sayan mashin din da zai iya sarrafa kayan ba su kasashen waje inda muke so waɗannan kayayyaki in ka je zaka tarar da mutum ɗaya yana da ma'aikata 500,000 misali in ka je Bangladesh in ka je Vietnam idan ka je kasashen da suke sarrafa kayayyaki nan na sawa labor din su ko kuma kuɗin da ake biyan labor bai taka karaya karya ba komai nasu gwamnati ta taimaka musu zaka tarar cewa kamfani guda ɗaya sai ya iya dinka kayayyakin da duka mutanen Najeriya zaki iya sawa to munin telan mu yana nan a shago yunwa tana damun shi keken da zai iya zai saya ma dinki an ce mishi naira 100,000 ba wanda zai bashi naira 100,000 fi sabilillahi ba tare da ya nemi wani abu a hannun shi ba ba tare da ya sha wahala ba
to idan haka ne ina makomar wancan tsari kenan na hana shigo da wasu adadin kayayyaki misali cikin gida daga kitare
gwamnati kawai wahala za ta ta yi kamar yanzu kwanakin bayan na ji cewa an harga wani dan immigration masu wato ma masu hana mutane tsallakowa daga wata
kasa
kuma yan custom nawa aka kashe shinkafa da aka ce a hana kawa gashi nan kana ganin ta in ka je kantina duk zaka iya samun ta kuma shinkafan nan ma ta fita gida misali arha to saboda haka abinda gwamnati ya kamata ta yi shine tun farko tukunna sai ta gama shiryen ta tsaf ta tabbatar cewa yan kasa sun gamsu da tsarin ta ba kawai ta tashi waɗansu yan boko kawai sun je wata kasa ko kuma suna son su daɗaɗa wa gwamnati rai kawai ita rubuce-rubuce shafi wajen 1,000 sannan shi shugaban kasa ma bai gama karanta abun ya fahimce shi ba sai ya ce shi kenan ai kawai a fito da wannan policy a dakatar da abu ba kaya 41 ai akwai kayayyakin da suka fi haka ma wanda ya kamata a shi a hana shigo da motoci mana a hana shigo da a daidaita sahu mana me amfanin a daidaita sahu a daidaita sahu yanzu a Kano muna da sun kai 20,000 zuwa 50,000 me a daidaita sahu a kawo buses mana waɗanda zai saboda haka waɗansu abubuwan kawai gwamnati kawai za ta tashi ne da safe wani kawai ya bata shawara wanda shi bai san baya zuwa kasuwa baya mu'amala da mutane baya a mu'amala da mutane garinsu ma baya zuwa yana Abuja wani kuma a Lagos yake matsalar Lagos daban take da ta Kano matsalar Lagos daban take da ta Katsina matsalar Lagos daban take da ta Daura akwai talauci a nan saboda haka gwamnati sai ta tsaya ta taimakawa ƴan kasuwa ta kwaɗaita musu yadda su da kansu gwamnati zai ce wallahi mana komai
to ina haka ne ranka ya dade me yasa tunda wannan kaman tsari ne wanda za a iya cewa bai da tasiri da yi tasirin da ake nema ba kamar yadda kai bayani kuma aka shiga shaguna ma za a ga da kantina za a ga alamun hakan din yanzu menene abin yi baya ga tunda dama an saba kullo da manufofi ayi wancan ya kare wai menene maganin yin wato manufofi policy da gwamnati take yi ba tare daga wannan karo da arena
jama'a anan zamu dakata sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu dora daga inda muka tsaya. yanzu a madadin Alhaji Aminu Dangana da Mamuri Ibrahim Kwari wakilin muryar Amurka da ke Kano da waɗanda suka shirya mana sauti ne Salo Garba ke muku fatan alheri kasance lafiya
Akashe da hanya mai kyau. Malam da kin shin da kake